Voix Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da labarin fara ta'azzarar sace mutane a yankin Wori dake jihar Delta. Mutane a jihar Taraba na neman sanin dalilan kashe wani dan kasuwa a yankin Dan Anacha da wasu masu shigar sojoji suka yi. Marubuci a Jamhuriyar Niger ya rubuta littafin tarihin ƙauye Lela Ummani don bunƙasa adabi. Muna da shirin a daina shan ƙwaya da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma duk kafin waɗannan, a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Sama da mako guda bayan da ya kamu da cutar coronavirus, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana kansa jiya Lahadi cewa ya murmure tare da cewa yanzu baya shan kowane irin magani. Trump ya faɗi a wata hira ta waya da gidan talabijin na Fox News a shirinsa na safe cewa, kamar dai ina da kariya, watakila ta lokaci mai tsawo ko gajere, watakila ma har tsawon rayuwa. Shugaban Trump ya ce yana da kariya bayan da aka bashi magunguna da yawa lokacin da ya kwanta a asibiti na tsawon kwanaki 4 da kuma lokacin da ya koma Fadar White House a makon da ya gabata. Amma sai dai wanda ke hira da shi, Maria Bartiromo, bata tambaye shi ko gwaji ya nuna baya dauke da cutar da yanzu haka ta kashe sama da Amurkawa 214,000 tare kuma da kama sama da miliyan 7.7 a cewar kididdigar Jami'ar Johns Hopkins ta Amurka. Jim kaɗan bayan gama hirar talabijin ɗin, Trump ya kafe a shafin Twitter cewa ya samu cikakken rahoto daga likitocin Fadar White House jiya. Ya ƙara da cewa hakan yana nufin ba zan kamu da ita ba, kuma ba zan yaɗa ta ba, ya yi kyau a sani. A ɗaya ɓangaren kuma, Dr. Anthony Fauci, babban masanin cututtuka masu yaɗuwa na Amurka, ya faɗa a gidan talabijin na CNN jiya Lahadi cewa an sauya ma'anar maganganunsa a wata tallar kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump. Fauci ya ce tallar wadda aka fitar ranar Asabar da ke nuna Trump ya warke daga cutar coronavirus an yi ta ne ba tare da amincewarsa ba. A wani bayani da yawa gidan talabijin na CNN, Fauci ya ce, a kusan shekaru 50 da ne ina aikin jama'a, ban taɓa fitowa na goyi bayan kowane ɗan takarar siyasa ba. Bayanan da aka alakanta da ni ta tallar siyasa an yi ne ba da izini na ba, kuma an ɗauki bayanan ne cikin wata magana da na yi a watan da ya gabata akan yunkurin da jami'an lafiya na tarayya suke yi. Tallar mai tsawon daƙiƙa 30 ta nuna abin da ake ganin an ciro wani sashi da Fauci ke cewa ba zan iya tunanin cewa wani zai iya yin abin da ya wuce wannan ba. Bayan da wani mai bayani a tallar yake tattauna yunkurin gwamnatin Trump wajen yaƙi da annobar. Sai dai daraktan kwamitin kamfen ɗin Trump, Tim Murtaugh, ya mayar da martani ga Fauci akan tallar, ya faɗa wa CNN cewa waɗannan kalaman Dr. Fauci ne. Hoton bidiyon ya fito ne daga hirarsa da aka yaɗa a gidajen talabijin na faɗin ƙasar, inda Dr. Fauci ke yaba wa aikin gwamnatin Trump da ta yi. Kalmomin da aka yi amfani da su daidai suke, kuma sun fito ne daga bakin Dr. Fauci. Mai neman zama alƙalin kotun ƙoli Amy Coney Barrett ta shirya faɗa wa 'yan majalisar dattawa yau Litinin a zaman tantance ta cewa bai kamata kotu ta yi ƙoƙarin yi wa gwamnati tsari ba, kamata ya yi a baro shugaban ƙasa da 'yan majalisu. A jawabinta na buɗe zaman sauraron da aka fitar da wuri, Barrett ta bayyana aikin babbar kotu tana cewa ba a tsara ta bane don magance kowace irin matsala ko daidaita kowane kuskure a rayuwar al'umma. Yar shekaru 48 mai ra'ayin mazan jiya ita ce ta uku da shugaban ƙasa Donald Trump ya zaɓa a babbar kotun mai alƙalai 9. za ta fuskanci zaman tantancewa na kwanaki hudu a gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki a wannan makon.
Majalisar dattijai da ƴan jam'iyyar Republican ke da rinjaye kan ƴan Democrat na matsawa don tabbatar da alƙalin kotun kolin ya zuwa ƙarshen watan Oktoba. Yan kwanaki kafin Trump ya fuskanci mai kalubalantarsa Joe Biden a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba kan sabon wa'adin shugabancin fadar White House na tsawon shekaru hudu. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla malaman makaranta 3,000 ne a kasar Kamaru suka ki amincewa da tayin rundunar sojan kasar ta yi musu na jigilarsu zuwa makarantunsu a yankunan masu amfani da harshen Turanci da ake tashin hankali. Malaman waɗanda suka guje wa hare-haren ƴan aware da sace-sace da kuma mamayar makarantunsu a yankin na masu amfani da Ingilishi sun ce ba su da tabbacin kare rayukansu yayin da wasu mayakan ƴan aware ke ci gaba da barazanar kashe malaman da ɗaliban da suka je makaranta. Malamin makarantar firamare mai shekaru 47, Puru Isaac, ya bayyana cewa ya ƙi karɓar tayin da sojojin kamar na ɗaukarsa zuwa makarantar da yake yankin. Duk da haka, Puru ya ce abokan aikinsa shida sun amince sojoji su rika ɗaukarsu daga garin Bamenda zuwa Ndof da ke arewaci maso yammacin yankin masu amfani da harshen Ingilishi.
The authorities are now taking the teachers who cannot access their stations in armored cars.
Ya ce hukumomi yanzu suke ɗaukar malamai da ba sa iya zuwa wuraren aikinsu a motocin sulki. Amma tambaya a nan ita ce, idan aka ɗauke su zuwa makarantun, yaya malamai za su yi idan babu waɗannan motocin sulkin? Sojojin Kamaru sun ce suna cikin shirin kota kwana ta ranar 5 ga watan Oktoba. Lokacin da sabuwar shekarar makaranta ta shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 za ta fara domin su ɗauki malaman da ɗalibai da kuma ma'aikatan makarantun daga garuruwansu da ƙauyukansu. Sai dai ma'aikatan da ke kula da makarantun firamare da sakandare sun ce sama da malamai 3,000 ba su je wurin aikinsu ba a makon da ya gabata. Ƙasar kamar ta sanar da buɗe makarantu 140 cikin 500 da mayakan suka rufe cikin shekaru 4 da suka gabata. Da kusan ɗalibai 30,000 suka je makarantun.
Labarin duniya kenan aka saurara. Za mu tafi babinmu na rahotanni. Wakilinmu a kudu maso kudu Lamiɗo Abubakar ya aiko mana da rahoton ta'azzarar sace mutane a yankin Wori da ke jihar Delta.
Wasu gaggan masu satar mutane da yin garkuwa da su suka datse wata babbar hanya a garin Wari zuwa karamar hukumar Ogele ta Arewa a jihar Delta inda ta hada yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin Najeriya. Suka tare motoci da dama inda suka kwashe mutane da aka nuna sun fi 20. Wannan lamarin da ya haifar da fargaba ga matafiya wannan hanyar kamar yadda wani ganau ya shaidawa muryar Amurka.
Sunana Alhaji Abdullahi na Kwaja, mazaunin Benin. Na je Wari kuma zan dawo Benin in zo in je Kano. Kuma Allah da ikon sa mun zo ƴan bidiga daɗi sun tarra hanya sun sace wajen mutum 25 akan hanyar nan wanda sun shiga daji da su kuma ga ma'aikata ga motoci ba ka iya lumsatawa na motoci kuma abinda muke fuskanta kullun kenan da daddare ne da rana ne.
Ko da yake dai rundunar ƴan sandan jihar ta Delta ta nuna cewa kawo yanzu an kubutar da wasu yayin da damansu na cikin daji tare da waɗannan masu garkuwa da mutane. Sa'annan kuma kawo yanzu ba san irin halin da suke ciki ba. Kan haka ne ma na tuntubi kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Delta Hafiz Muhammad Inuwa domin jin irin halin da ake ciki kuma ga abin da yake cewa.
Maganar cewa mutane sun kai 20 gaskiya a hasashe ne na mutane amma ba su kai haka ba. Tunda abin da ya faru mutanenmu tare da ƴan sa kai aka shiga dajin nan an samu mutane da yawa daga ciki. Wasu fa ba wai garkuwa ake da su ba. Saboda lokacin da miyagun mutanen nan suka fito suka rika harba-harbi wani ma bai san ma ina ya shiga a dajin ba domin gudun rayuwarsu. A hakikanin gaskiya ba zan iya ce ma yanzu mutum nawa ne ya rage ba. Amma yawancin mutanen nan an dawo da su.
Halayyar da satar mutane da yin garkuwa da su dai a Najeriya ba wani sabon labari ba ne duk da cewa wannan halayya ta satar mutane ta samo asali ne daga kudancin Najeriya ita kanta ma arewacin Najeriya a yanzu. Lamarin ya kazanta matuƙa. To sai dai sautari jami'an tsaro suna cewa suna iya bakin kokarinsu wajen kokarin dakile ɓata gari wanda ke tada zaune tsaye da ke addabar jama'a. Da hakan kwamishinan ƴan sandan jihar ta Delta Hafiz Muhammad Muhammad Inuwa ya kara bayyana irin kokarin da suke yi.
Mun samu a bindigogi kira samfurin AK-47 waɗanda muka kwato daga hannu, waɗannan tsirarun tsageru waɗanda suke so su fice daga ƙasar Najeriya. Mun kama motoci da mutane masu yin garkuwa da yawansu, sa'an nan kuma mun kama masu safarar miyagun ƙwayoyi.
Maganar inganta lamarin tsaro dai na ɗaya daga cikin ababen da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kamfen da su a yayin yaƙin neman zaɓe, tare da tabbatarwa 'yan Najeriya da cewar za a tabbatar da an kare lafiya da ɗimbin dukiyarsu wa Allah ko dare ko rana. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A jihar Taraba kuma mutane ke son sanin dalilan da wasu masu shigar sojoji suka hallaka wani ɗan kasuwa mai suna Ibrahim Usman Manu a garin Ɗan Anacha. Rahotanni dai sun nuna cewa wasu da ake zargin sojoji ne, su biyu suka zo kan babur ɗinsu na soja suka tafi da marigayin a idan iyalansa ba tare da bayyana ga laifin da ya yi ba. Kuma washe gari da tafiya da shi sai aka tsinci gawarsa a wata unguwar Tibi. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Cikin wani hali na ban tausayi, Abdullahi Usman Manu da ke zama ƙanin wanda ake zargin sojojin sun kashe ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Ya fito kasuwa sai sojojin da suke garinmu suke lura da garinmu, wato Ɗan Anacha gasar local government Taraba state, suka ce kai ne Ibrahim ya je to shiga wannan mashin din. Ya shiga suka ɗauke shi, mutane suna kallo, suka tafi da shi kam, suka iya da kowa ya je ya gan shi, suka mishi duka har kai ga ya mutu, suka ɗauko shi suka zo suka jefar da gawansa a gefen Tivabi, wadda in ba dan Allah ya samu mun ga sojojin ba sai mu ce Tivi ne ya kashe mannan Umu yaki kara tashi. Zaka ina tare da copy na medical report ɗinsu, the doctor ya ce is beating.
Yanzu haka ma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana ɓacin ransu game da wuce gona da irin da wasu jami'an tsaro ke yi a jihar. Kwamar Gambo Daud na cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Center for Human Rights Advocacy a jihar ya ce ba za su ƙyale wannan lamari ba, inda ya buƙaci hukumomin soji musamman ma barikin soji na Baro da su binciki wannan lamari.
Cewa wani jami'an tsaro soja su biyu a babur suka dai suka ɗauki wani bawan Allah ɗaya daga cikin Hausawa cikin garin Ɗan Anacha, suka gangaro da su cikin gari, ba a san ta ina aka yi da su ba, washe gari kawai aka je aka sunte gawan wannan bawan Allah, wanda da aka zo mana da labarin ba mu yi sanya ba, muka tura wakilanmu membobinmu suka je can garin Ɗan Anacha suka tabbatar da cewa hakan labarin take, amma babu tabbacin wanda ya ga lokacin da sojan suke dukan wannan din. Sai dai abin da ya fi gaskiya cewa ake zargin cewa su sojan suka kashe shi ne, ai su suka je suka ɗauke shi a cikin babur da suka ce ba suka ganin sa ba, shikenan sai dai washe gari kawai za su neme shi sun samu gawan shi ne. Duk da haka mun samu da mun tattauna da wasu shugabannin sojojin da suke a wannan gurin, sun nuna akan cewa su ma suka samu labarin ku, amma kuma su ma suna bincike akan lamarin, har yanzu ba su samu tabbacin maganar wane sojojin da suka je da babur suka je suka aikata abin ba. Saboda haka shine muka yi kira gare su, na cewa mun ba su nan da wasu kwanaki su tabbatar da cewa sun ba mu gamsheshe labari ko kuma su waye suka aikata abin, don a dau mataki akan su, ba za mu lamunta haka na faruwa ba, don wannan ba karo na farko ba, karo na biyu ba, jami'an tsaro suke aikata irin wannan aika din.
Yanzu dai duk kokarin ji daga bakin jami'an soja a yankin abin koya ci tura, to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta ce ta samu rahoton wannan lamari. DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya ce suna bincike.
Ba da labari ya kamar da faru.
To kamar wane mataki ta runduna ta dauka?
Na mataki irin ta bincike ba mu san ko su waye ba, kuma ba wanda muka tuhuma, illa dai muna da labari cewa an yi kwana biyu ba ganci ba, sannan kuma aka same shi a yare inda ana ɗaya da alamu na waɗanda kila kamar mishi ne aka yi. So dai muna bincike, kuma cikin 'yan sanda ya sa bincike kuma za mu iya gano su waye suka aikata.
Kuma fata mako shine Allah ya sa za a binciki wannan lamarin. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru da ɗumi-ɗuminsu. A jamhuriyar Nijar, wani malamin makaranta mai ritaya, Sumaila Dillo, ya rubuta littafi mai kunshe da tarihin garin Lela Ummani, yankin da aka haifi shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu. Kuma ya yi karatunsa har zuwa matakin sakandare. Da yake yi wa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sulemu Muni Barma bayani akan dalilansa na rubuta wannan littafi. Marubucin ya ce yayi ne da nufin bada gudunmawa domin ilmantar da matasa tare da kwadaitar da su rubuce-rubucen littafan adabi.
Na yi rubuta wannan libro saboda duniya ta san kasar Ilela. Kakana take Lela tana da tarihi a wuraren kamar
tarihi na baka ke
na baka amma ba na rubuce ba to shi ne ce zani kokari in wallafa tarihi a rubuce sai an ce ya gode mu Allah da na samu waɗanda suka kama mini dan akwai wanda suka kama mini ta kowane fanni kuma wanda suka bani wasu bayanai
wasu
lattizawa da kuma wanda sun ka taimake ni a wallafa libro din Kamal Mustafa Kaji Ummani ina yaba mashi gwarzon kokari bisa ga wannan libro din da nayi ya bada gudunmuwa shi sosai da su da president Muhammadu Isufu da minister Kadi Abdullahi na ekipama bani izana duka wanda sun kai mini amin wannan abin saboda karamin lokacin da agare mu kamar yadda na ce muku Lela tana da tarihi mai muhimmanci kuma shi shugaban kasan da ya hito daga can lalle an aihe shi a dan daji cikin gunduma Ilela take ba da nisa ba kuma ya girma ne yawancin lakwalin shi yayi tana Ilela fara daga Ilela ya huce sai ya zo madawa har yayi ci gaba da sauran karatun shi tun da primary hal zoke college har muka yi shi ni da shi
wannan littafi da ka rubuta wace irin gudunmuwa kake ganin zai bayar wajen ilmantar da matasan mu a misali a makarantu
tun daga primary jardin d'enfant primary har ya zama secondaire har university ya kamata a ce ko ina an samu wannan libro an aje shi saboda muhimmancin da aka gare shi kuma kokarin da aka kawo cikin shi saboda matasa su san menene al'ada kasar su shi umfani da wannan abinda a ciki
wannan littafi na Ala Découverte de Ilela ka rubuta shi ne a lokacin da ake ganin kamar matasa ba sa ba karatun littattafai muhimmanci akwai karancin matasa da ke tsayawa akan fannin rubuce-rubucen littattafai
to bisa ga wannan ina kira ga matasa dan su ne nan libro littafin ne rubuta su su bar watsi da al'adun mu dan menene ke rike kamar tarihin kasa ko al'adun mu za su kara umfani kamar in ana karantawa ko yana gizon nan ba za su kawo wani tasiri ba wannan abin yana hucewa karatun littafai shine ko da yaushe in kasko sai ka dauko ka diba ka karu
kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja Ga Binta Esiro da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esiro, jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Nigeria da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative. Za mu ji waɗanda suke ba su haɗin gwiwa da kuma burin kungiyoyin a yakin su na mummunar dabi'ar shaye-shayen miyagun kwayoyi. Masu sauraro ga Madina a Abuja
akwai waɗanda kuke haɗin gwiwa da su wajen samun tallafi domin taimakawa waɗannan irin matan
kamar irin mutanen da su ma abin ya dame su suna so su taimakawa jama'a so irin su mukan dan same su hakan nan dai duk abin da suke da shi sukan dan kawo ba wani abin kirki bane
an ce dan bun yayi yawa bai jin mai
yawa exactly so muna dai buƙatar dai more hands in akwai wanda za a taimaka mana ko gwamnati ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyi wanda suka yi karfi sosai. So mukan so in akwai waɗanda suka dan yi karfi sosai sai mu hada hannu mu ga inda dai zamu iya taimakawa jama'a.
Ina jikin yi maganan gwamnati ba kwa tsoron kar su karbe muku kungiyar?
A gwamnati ba za su karbe mana ban Allah yadda. Ba za su karbe mana ba. Kusan abinda dama duk gwamnati aka ce is for the people by the people also. So idan har abinda su gwamnatin suke dama su ma suna so ne su taimakawa jama'a.
Ku ɗan kungiyoyi masu zaman kansu da kuke wannan yunkurin ai kaman kun nuna ne gwamnati ta gaza a wani bangare shi yasa ku kuke kokarin ku toshe kafa.
Duk da hakan gaskiya akwai wannan amma bai hana su ma su taimaka mana ba. Muhallin mu in tayi kyau, al'umma tayi kyau gaba ɗaya dukan mu ne zamu benefitin. Su kamar in kika duba case na Boko Haram da muke fama da su insurgency din. Ba sa zabe waye za su kashe. Kowa kawai kai gwamnati ne ko in su aka wurga bomb duk inda kake ai zai iya zama din kai baka wurin danka ko dan uwanka zai iya zama a wurin. Suna yi ne kawai ma jama'a. So idan muka hada kai gaba ɗaya muka yaki waɗannan abubuwan because waɗannan abubuwan shaye-shaye kayan maye su suke jawo halaye. Kin ga bai ta suka tashi suna shan su roci a wiwi su kodin su benelin dinnan kamar inda ta fadi wasu sukan hada su tomtom da abunan wani har magi ki ne magi a gida ki rasa duka abubuwan da suke yake da za su wurga su sha su ji dandam su ga cewa sun yi wannan so yawancin su ma ba ma sai sun samu wani kudi isasshe ba a gida din sun san inda za su nemi abubuwan da za su hada
kuma ga iyayensu mata su ma sun shiga
iyayensu wasu sun koya daga wurin iyayen ne wasu kuma sun koya ne daga wurin matasa ƴan uwansu a waje so ba ta suka zo suke wannan halayen kin ga iyayen wa baki sauke ma kina uwa ki mai mada magana ba kina abin da yake yi kuma kikan ma aike shi je siyo miki to kin ga by the time da yaro ya girma ai ba zai daraja ki ba a uwarsa ba zai daraja ki ba saboda zai ga yanki ake ma ai kina sha to kin ga ke kuma kina sha ne zaki ga mun inji
ba tarbiya
kawai sun tashi a lalace haka
to barin da gare ki ke da kike hulɗa da yara menene burin ku na yin kokari na tabbatar da cewa yaran nan sun fita sun zama mutane na kware
burin mu shine wata tashi wata rana mu ga da cewa batun maye inda matasa suke an shawo kansa kowani jaha a Nigeria muna da ambassadors matasa da su ne za su zo ba sai gwamnati kin yi wani magana da cewa yanda mu muke kungiya masu zaman kansu kaman gwamnati ta kasa gwamnati na nata kokarin amma gwamnati ba mutum ɗaya ne gwamnati ba mu gaba ɗiki ɗayan mu ne gwamnati so yo a ce an tashi matasa da kansu su suke wannan yakin shine burin mu
kuma kuke ku ga cewa sun karba sun amince su ma sun fada wannan fafutuka na jawo hankalin
suna jawo hankalin ɗan uwansu suna fafutukan cewa wannan abin da fa ake jira mana yana da illa sannan burin mu shine idan gwamnati za ta yi abu ta jawo matasa ai kaman kana gidanka ne kullum ka haifi yaro amma kullum yaron ne zai yi kana ganin kai kullum kai ne za ka gaya mishi ko ni na rayuwar yaron nan bai da ta ce ba to kin ga wannan ma matsala burin mu shine mu tashi mu ga da cewa yara sun je makaranta burin hakki iyaye ne su tabbatar yara sun je makaranta kuma gwamnati ne su tabbatar da cewa yaran ne sun je makaranta is free ba tare da an biyan kuɗin makaranta ba burin mu shine mu ga da cewa yara sun tashi suna da sana'ar da za su burin mu kuma yana makaranta a makaranta a duka koya musu sana'a to jama'a a nan za mu da sa'aya kamar da wakilin muryar Amurka Madina Jamuda ni binti Esero da na hada shirin da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan hirar
Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Akasarin jaridun Najeriya daya daga cikin manyan labaran jaridar Freeman Times na cewa gwamna Akirul na jihar Ondo ya lashe zaben da aka gudanar a ranar Asabar din nan. Gwamna Rotimi Akeredolu ya yi nasara a ƙananan hukumomi 15 daga cikin ƙananan hukumomi 18 da ke jihar, inda mai bi masa Mr. Yitayo Jagede na jam'iyyar PDP ya lashe ƙananan hukumomi guda uku, kuma shugaban jami'ar Ibadan Professor Idowu Olayinka shine ya sanar da sakamakon zaben. Sai kuma jaridar Vanguard na cewa babban Sufeto General ɗan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya ba da sanarwa dakatar da duk wasu ayyuka na hukumar ɗan sandan na musamman da ake kira SAS. Jaridar Vanguard ta bayyana cewa shugaban ɗan sandan Najeriya a jawabin da ya gabatar ta kofin yaɗa labaran Najeriya ya bayyana cewa daga yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da ayyukan hukumar ta SAS, inda kuma aka ba da umarnin duk wasu ɗan sanda da ke ƙarƙashin wannan hukuma da su koma wasu cibiyoyin ƴan sanda da za a fi zayyana a nan gaba. ƴan kwanakin nan dai ƴan Najeriya da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ta gudanar da zanga-zanga a tashoshin ƴan sanda na jihohin Najeriya daban-daban domin ganin an kawo ƙarshen hukumar ta SAS da ake zargi da cin zarafin bil'adama har ma wani lokaci da kisan kai. Sai kuma jaridar The Guardian ta bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taya gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu murnar sake nasara a zaben da aka gudanar ne ranar Asabar din na zama gwamna karo na biyu a jihar. Sanarwar da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai Mr. Femi Adishina ya rataba hannu ya yaba da ƙoƙarin gwamna Akeredolu da gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa, abinda shugaban ƙasa ya ce dalilin da ya sa kenan al'ummar jihar suka sake zaben sa. Haka kuma shugaban ya gode al'ummar jihar ta Ondo bisa zaben jam'iyyar APC. Ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU na mai da martani game da umarnin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar ne da dakatar da albashin malaman jami'o'in ƙasar da har yanzu suka ki shiga cikin tsarin nan na biyan albashi na bai daya da ake kira IPPIS. Jaridar ta ruwaito shugaban ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya Professor Biodun Okunyemi na cewa dokan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shafi ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya ne amma ba malaman jami'o'in ƙasar ba. An daidai ana kai ruwa tsakanin malaman jami'o'in Najeriya da kuma gwamnatin ƙasar wanda ta umarce su da shiga cikin wannan tsari na IPPIS wanda gwamnati ta tsara da nufin gano malamai ko ma'aikatan bogi. Babangida Shifrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Da waɗannan ne muka zo shirinmu na ƙarshe, wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Dangantakar Amurka da Colombia na da muhimmanci ga ƙasashen yamma da zaman lafiyarsu da 'yancin al'ummar nahiyar, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin ziyarar baya-bayan nan da ya kai Colombia. Colombia ta taka muhimmiyar rawa wajen kula da 'yan gudun hijira a Venezuela yayin matsananciyar annobar COVID-19. Goyon baya da kuka baiwa shugaban riko Juan Guaido ta tabbatar da komawar Venezuela bisa turbar demokradiyya mai cike da 'yanci da kare ta daga tasirin Cuba da Russia da Iran. Abin ayaba ne matuƙa a cewar Pompeo. Al'ummar Colombia na buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarsu. Ba za a amince da tashin hankali daga ɓangaren sojoji masu neman sauyi na Colombia FARC da sojojin ƙwato ƙasa ELN da ma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu laifi ba, balle ayyuka irin na shugabancin Maduro da ke bada mafaka da gata da irin waɗannan 'yan ta'adda, in ji Sakatare Pompeo. Colombia na ta nuna shugabancin ƙwarai wajen fuskantar haɗarin da ke tattare da Hezbollah da ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci na ƙasar waje. Irin wannan ɗaukar mataki na baiwa gwamnatoci ƙarfi su iya kame 'yan ƙungiyar da riƙe kadarorinsu da taƙaita 'yancinsu na zirga-zirga, wanda zai hana su iya gudanar da hari da shirya kai harin ta'addanci. Kan Amurka da Colombia a haɗe yake wajen yaƙi da haramtattun ƙungiyoyi, in ji Sakatare Pompeo.
Colombian law enforcement, even in these difficult times, has stepped up cocaine interdiction and eradication.
Jami'an ƙasar Colombia ko a wannan mawuyacin lokacin sun ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ta'ammali da hodar Iblis. Ka share wajen kaso 57 cikin 100 na gonakin koko da hannu a shekara ta 2019 fiye da shekara ta 2018. Amurka ta zo da taimakon kayan aiki da fasaha, kuma muna yaba ayyukan da kuka yi. Amurka ce babban abokiyar kasuwancin Colombia ta farko, wacce take da kaso 34 cikin 100 na harkokin kasuwancin da Colombia ke gudanarwa baki daya. An kulle yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Colombia ne domin kyautata yanayin jari, kawar da haraji da shingaye da za su kawo matsala a harkar fitar da kayayyaki, bunƙasa kasuwanci da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu. Sakatare Pompeo ya sanar cewa Amurka za ta faɗaɗa saka hannun jarinta na ɓangaren kamfanoni masu zaman kansu a ƙauyukan Colombia, wanda suka haɗa da ta hannun cibiyar bunƙasa harkokin kuɗi ta Amurka ya ce muna so mu tabbatar akwai mafita, akwai madadin noman koko. Pompeo ya tabbatar da cewa Amurka da Colombia abokan fama ne don kyautatawa a nahiyar. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro ƙarshen shiri na musamman kenan a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka. Ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma'assalam.